Daga muryar Amurka a Washington DC. Zama sauraro, assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25/31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani, Sarauniya da Maniya FM duka a Niger din, ko kuma kai tsaye a bi mu ta shafin mu na Facebook Live ko a fada yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Safinatu Sada Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad.
Masu sauraro, yau Laraba 27 ga watan Satumbar shekarar 2017. A wannan ranar da muke maganar siyasa da shugabanci na gari, za mu karkara maganar da muka faro ne makonni biyu da suka wuce akan yawan yajin aikin ma'aikata da ya zama ruwan dare a Najeriya da Nijar makwabtan juna.
To gaskiya ni a gani na wannan abun kunya ne zamu iya cewa a Najeriya, saboda Najeriya zuwa Nijar gadda ba daya ne. A nan kasashen mu na Afrika ana ganin cewa Najeriya ita ce kusan jagaba a cikin kasashen mu na Afrika, amma kuma ita ce kasa wadda aka kusa fin samu irin wannan matsaloli, domin wannan ba lokaci ne da aka fara fuskantar irin waɗannan damuwoyi a Najeriya.
To bisa ga irin waɗannan batu zamu tattauna da wasu bakin mu da muka samu kai tsaye a cikin ɗakin watsa shirye-shiryen mu. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To da wa nake magana a dama na?
Kana magana da Junaidu Mu'azu Imam daga Sakkwato.
Sai kuma wa?
Sai Nazib Suleiman Ibrahim daga Bauchi.
Sai Sadiya Ibrahim daga Gombe.
To sanin ku da zuwa, Sadiya, Nazib da Junaidu. Yawwa. Yawwa. To
zamu karanto ƙarar amsoshin ku na tambayar da muka muku a shafukan mu na Facebook da Twitter akan wannan batu na waitar yajin aiki a Najeriya da Niger.
To bari mu fara kamar yadda Safinatu tace, zamu faro ne da sakonnin da muka tambaye ku kuka kuma aiko game da yajin aiki da yadda za a yi a magance matsalar.
Sakon farko ya fito ne daga Muhammad Isa, yace yawancin masu kiran yajin aiki ba sa zuwa office sun ga dama, kuma da sun je sun yi awa biyu sun tafi gida sai an gansu. A daji tsoron Allah, ita kuma gwamnati ta sa ido ta ga mai zuwa office ta biya shi, wanda bai zo ba ta kore shi in dai babu gamsasshiyar hujja. Wa assalam.
To sai mu ce kuma sai sako na gaba daga Zubair Usman Dare mai Damusa, yace domin magance yawan yajin aiki a kasashen mu Najeriya da Niger, sai gwamnati ta dauki ma'aikata ta kuma ba su muhimmanci kuma ta biya su dukkanin bukatunsu.
Sai Bello Muhammad ta fida yace salam yau da gobe, za a iya magance hakan kawai idan kowane bangare ana biyan shi haƙinsa.
Sai kuma ba Musa Lasori da Magaram yace hukuma ta san nauyin da ya rataya a wuyanta, ba daukar alƙawari ba cikawa ba, cin mu yarjejeniya a bisa tebur dan duniya ta ji, sannan kuma ya kamata a yi watsi da shi a yi shi a aikace.
Sai Usman M Ibrahim yace yau da gobe tabbas magance matsalar yajin aiki a Najeriya da Niger zai wuya, saboda kowane bangare kansa kawai ya sani, hukumomi so suke su murƙushe ma'aikata, su kuma ma'aikata kullum fatan su karɓa su saka a jihunsu, koda sun je aiki ko ba su je ba. Allah dai ya kawo wa talaka mafita, amin, ku tashi lafiya.
Sai Dauda Sale dan Doriya yace assalamu alaikum yau da gobe, hakika in har gwamnati ta ci gaba da baiwa ma'aikatanta albashinsu da zarar an kai ga ƙarshen wata ba tare da sai sun tawayyo ba, to insha Allahu yajin aiki zai zama tarihi a kasashen mu na Afrika. Fatan mu shine ma'aikata su rike amanar da aka danka musu hannu biyu ba tare da sun nuna gazawa ba. Allah ya sa mu dace.
Sai Abubakar Isufu Sandi yace a tsaida adalci shine kawai maganin matsalar.
To sai kuma Abdulrahman Aliyu Balkore jihar Sokoto yace Hakika yau da gobe ba hanyar da za a bi domin magance matsalar yajin aiki da ake samu tsakanin ma'aikata da gwamnati a kasashen Najeriya da Niger. Face gwamnati ta rika biyan ma'aikata haƙoƙinsu akan lokaci, su kuma ma'aikata su saka tsoron Allah a wuraren ayyukansu.
Sai Abubakar Suleiman Azari yace a tawo mahangar kamata yi gwamnati ta ƙara inganta jin daɗi da walwalar ma'aikata, su kuma ma'aikata su sa kishin ƙasa a cikin ayyukan da suke yi wa al'umma. Allah ya sa mu dace duniya da lahira.
Sai kuma amin amin to sai Rabi'u Nuhu na Bukka yace assalamu alaikum yau da gobe shirin matasa tabbas yajin aiki matsala ce babba wadda take mai da hannun agogo baya ku huta lafiya
sai Ahmadu Dabu da Garba Shede Taraba suka ce yau da gobe rashin adalci musamman gwamnatocin jihohi da rashin cika alƙawarin sakamakon gwamnati da ma'aikatanta da rashin haƙurin ma'aikata shi yake kawo yawan yajin aiki a Najeriya a kullum kowa kansa ya sani Allah ya kyauta.
To sai daga ƙarshe zamu rufe da Tauhid King Isa. Yace ta hanyar biyan ma'aikata haƙoƙinsu ba tare da tsawaita lokaci ba. Idan da lokaci mu kuma zamu karanto muku na Twitter anjima.
Wakilin mu na Abuja ya tattauna da wasu 'yan Najeriya game da waiwaitar yajin aiki a Najeriya da Niger, kamar yadda a baya muka tattauna da wasu matasan a Niger akan wannan batu.
Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa cikin wannan zore namu na yau da gobe. A yau ina tare da wasu malamai guda biyu a zoren nasu wanda zan bari kuma su gabatar da kawunan su.
To ni ne sunana Tanimu Gyaza wanda aka fi sani da Tanimu Gyaza an haife ni a garin Gyaza ne.
Sunana Nura Kabir Gyaza da aka haife ni a garin Gyaza Kankiya local government Katsina state.
Malam Tanimu zan fara da kai. Sai ya kake kallon matsalolin yajin aiki a makarantunmu a nan Najeriya da Niger.
To gaskiya ni a gani na wannan abun kunya ne zamu iya cewa a Najeriya saboda Najeriya zuwa Niger daddaba ɗaya ne. A nan kasashen mu na Afirka ana ganin cewa Najeriya ita ce kusan ja gaba a cikin kasashen mu na Afirka, amma kuma ita ce ƙasa wadda aka kusa fin samu irin wannan matsaloli, domin wannan ba lokaci ne da aka fara fuskantar irin waɗannan damuwoyi a Najeriya.
To Malam Nura, kai kuma ta yaya kake kallon matsalolin yajin aiki a ƙasar nan?
To ni kaina abubuwan dai abun mamaki, ni kaina abin ya ɗaure man kai da yawa. Sakamakon ƙasar nan da yanda ake maganar ta a kodayaushe ana ganin cewa ƙasa ce da take iya ɗaukar nauyin kowane ɓangare, kuma hatta ɗauki ɓangaren maƙwabta a ce ga wasu manya-manyan abubuwan da suka zama dole ga rayuwar mutane ana samun matsala a ɓangarorinsu wanda ba daidai ba ne. To muna roƙon waɗanda ke
kafin nan Malam Tanimu, akan waɗannan abubuwa ne kake ta'allaka matsalolin yajin aiki a ƙasar nan?
Wannan abu za mu iya ta'allaka shi akan akwai son kai na shugabannin da muke tare da su, domin mafi yawan 'ya'yansu ba sa karatu a gida Najeriya. Wannan kaɗai ya isa ya sanya su kime da hankali wurin kyautata wa 'ya'yan talakawa tunda sun san cewa 'ya'yansu ba sa a zaune gida Najeriya. Mun sha gani cewa mutane daban-daban sun je kasashen waje gurin ziyarta 'ya'yansu lokacin da suke gama karatu da sauransu, wanda abu ne za mu iya cewa kusan abun kunya ne. Ya kamata a ce dukkansu su ma 'yan ƙasa ne yadda iyayensu suke 'yan ƙasa, a ce a gida Najeriya ne suke yin karatunsu. Muna tare da su, da mu da su ɗin tunda duk ɗaya ne.
Amma baka ganin cewa su ma ƙungiyoyin ƙwadago musamman na malaman jami'o'in sukan wuce gona da iri wurin neman bukatunsu a wurin gwamnati?
A wannan ba wuce gona da iri bane, saboda ba wannan abu bane wanda aka riga aka fara yanzu. Su mutane ne waɗanda suke ƙoƙarin bin haƙƙin talakawa domin a ga an samu maslaha a Najeriya.
Malam Nura, kai akan waɗannan abubuwa ne kake ta'allaka wannan yajin aiki da ake fama da shi?
To abubuwan da nake ta'allaka wannan yajin aiki a kansu, to ga yanzu dai ina ganin cewa wani ɓangaren akan iya sa su ma shugabannin ɓangarorin da ake wannan yajin aiki kamar wurin makarantu haka da asibitoci su yi haƙuri duka su diba al'amarin su kuma diba da duba na adalci domin su tausaya ma waɗanda suke ma jagoranci su kuma tausaya ma talakawa da suke ƙoƙarin su taimake su.
Wasu masu lura da al'amuran ilimi a Najeriya suna ganin cewar da ce gwamnati za ta kafa dokar kowane babban jami'in gwamnati daga kan shugaban kasa zuwa kasa dole yaransa sai karatu a Najeriya. Hakan zai kara taimakawa wurin bunƙasa ilimi. Kai ma ka amince da haka?
Ƙwarai ma kuwa, domin idan har ba a samu irin wannan haɗin kan ba da haɗin baki da haɗin gwiwa kamar yanda ya kamata aka tarbe duk wata kafa da wani babba zai iya hidda wani ɗan shi waje karatu, to lallai 'ya'yan talakawa ba za su taɓa samun kwanciyar hankali ta ɓangaren da su yi karatu ba a nan ƙasai.
Malam Tanimu, yanzu me abin yi?
Yanzu abin yi shi ne ita gwamnati ta kalli abin nan da idan basira, ta zauna su fahimci juna tare da waɗannan ƙungiyar kwadago domin a samu 'ya'yan talakawa 'yan Najeriya su koma bakin karatunsu. Ina ganin cewa wannan shi ne abin mafita, abin da kuma muke fatan ya faru.
Amma wani lokacin bukatar da duk bata wuce ta kuɗi, kuma kasancewar yanzu ƙasar nan tana fama da matsalar tattalin arziki, ko da kaje ana cewa 'yan kwanakin nan Najeriya ta fita daga wannan matsala, amma dai ka san ba lokaci ɗaya za a ga wannan za a ci wannan moriya ba. Baka tunanin akwai bukatan akalla abin nan?
Idan sun riga sun zauna an fara, ai koyaya ne za a samu mafita, saboda su ɗalibai su samu su koma bakin karatunsu. Daga baya ko da zuwa daga baya ne za su iya zauna su yi da kai ƙarshen matsalolin. Amma ba daɗi ba ne yara suna zazzaune, kuma lokaci ke ƙara ci. Yau da gobe za a iya wayewa gari, kuma ba a san wani ɗalibin Najeriya da yake tunanin cewa zai gama makaranta cikin shekara huɗu ya ja shi zuwa wasu shekaru huɗu biyar har zuwa goma ba tare da ya kammala karatun shi ba. Ina ganin wannan shi ne mafita a Najeriya.
A ƙarshe, Malam Nura, kai a tunaninka ina mafita?
To mafita dai kamar yanda ake magana a kai, duka a tare dai a yi ma juna adalci daga ciki shi ne mafita. Kowa sai ya sa haƙuri, su shugabannin wannan makarantu da suke neman wannan buƙatu nasu su kai, kada wasu ɗauka cewa dole he guri ya cika kanan komi ya tabbata. Su yi haƙuri su ɗan rage koya ne, ita ma gwamnati ta yi haƙuri ta yi ɗan yi masu wani abin da ya kamata domin a samu fahimtar juna a ci gaba da gudanar da al'amura kamar yanda ya kamata. 'Ya'yan jama'a su samu kwanciyar hankali, su ma su cimma burin da suke fata su kai nan gaba.
To masu sauraro, duka an nama kawo ƙarshen wannan tattaunawa tamu a madadin Muhammad Tanimu Gyaza da kuma Muhammad Nura. Hassan mai na kai naki salama da ku daga nan birnin Abuja, mu zama lafiya.
To Hassan mai na kai ne kenan ya bamu tattaunawa wannan. To yanzu kuma sai ya Asabina.
Sai wurin kai Usman, me zaka ce?
To bari mu sake leka, ai muna tare da shi kai tsaye, saboda mun ba da dama kamar yadda a Najeriya muka ce a ba da dama saboda su hukuma ko kuma ma'aikatar kwadugo ta Najeriya ta samu ta gaya mana wani abu akan yawan yajin aiki da ake samu, shin me suke yi akai ko kuma yaya abun yake a wurin su. Mun ba da irin wannan damar ga Niger, wanda kuma mun tattauna da ministan kwadugo na Niger, wanda shi kuma wannan bari mu ji yaya aka yi. Malam Hassan mai na kai, assalamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Haji Usman.
Na'am, barka da warhaka.
Assalamu alaikum Malam Hassan.
Wa alaikum salam Haji Safina.
Ya aiki, ya hidimomi.
To so mun ce ne bari mu tambaye ka mu ji. Mun ce Maryam tana training, na san abin da kake son ka ce kenan. To mun tambayi cewa za mu ba da dama ga minista ko kuma wani makamancin haka a ma'aikatar kwadugo ta Najeriya mu ji yawaita yajin aiki da yake neman zaman ruwan dare a kasar tsakanin Najeriya da Niger. Shin me za su ce? To yaya kuka yi da su da kaje?
Wal Aswan, na ce ofishin ministan kwadugo na Najeriya a nan sakataren sake nan Abuja. Ban samu haɗuwa da shi kakakin ma'aikatar ba, na da mutum mafi girma mukami na uku a ɓangaren watsa labarai na ma'aikatar. To ya ce min shi ba zai iya magana ba sai shugaban su da inda suka ban wuri na zona na jira. Bayan na jira kamar na minti 25 sai wani jami'i kuma sai da kira ni, sai da na zo na gabatar da kaina na cewar ni ɗan jarida ne daga gidan rediyon Amerika kuma ga buƙatata. Sai ya ce min a tsari irin na civil service a nan wurin su aikin gwamnati dole sai mun rubuto a rubuce da kuma abubuwan da muke bukatar mu tambaya, sannan sai a kawo musu su ko idan suka yi nazari sai a sa ranar da zan zo kuma an gabatar da tattaunawa. To a lokacin na yi ta roƙon cewar wannan abu ne na gaggawa wanda ba wani magana ne na kuɗi ko na abubuwar za su ce an je an samu auditor ko accountant an nemo bahasi da sauransu. Magana ce kurum muna son mu ji me gwamnatin tarayyar Najeriya ke yi
akan wannan
shawo kan yawan yajiya can aiki da ake yi. A wannan kasa har na ba su sanin cewar kwanan nan kungiyar malaman jami'o'i ta Najeriya ta yajin aiki inda aka sasanta daga baya. Bayan wannan aka zo kungiyar likitoci ta yajin aiki aka sasanta ba su ne ko sunan an sasanta daga baya. Sannan nace musu a halin yanzu ma kungiyar ma'aikatan jinya ta Najeriya sunan suna kan yajin aiki a maganar da ake yanzu haka. Saboda kamar wato yawan yajiya da aiki a Najeriya ya zama ruwan dare wanda kuma yana ciwa jama'ar kasancewa ƙwarya. Saboda muna son mu sani cewa bangaren gwamnati me suke yi domin shawo kan wannan matsala kuma me za su suke wani shiri suke da shi nan gaba na gajere ko dogon lokaci
wato
yanda wata kima za a iya kauce ma fadawa yawan yaje da yake a cikin
ka. Wato duk da wannan dogon turancin da Hausa duk da ka hada kai bukata mu tafiya ba kenan.
To sannan
yawa dan haka ka san a kwanakin baya mun yi magana akan matsalar dalibai da suke fuskanta na kudade da sauransu magana TED fund da ake tura mutane su yi karatu a waje din nan. Shi ma haka muka ci fama haka nan karshe muka hakura to yau da gobe dai baya jira lokaci yana tafiya da darasi ne saboda abin da ke gaban mu zune matasa da suke jiran su ji abin da ya dame su da al'umma gaba daya. Sai mu ce mun gode kwarai Hassan Maina kenan.
Haka
mun gode kwarai malam.
Mun riga mun ba su tasu damar.
Yawwa. Yawwa nagode. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. To kun je jiyan da aka kare. To yanzu sai mu koma ina ga bakin mu muje tunda an ce wai a rashin uwa ai sai a uwar daki. Tunda ba a tattauna da minista ko tawagar sa na kwadago ba game da maganar da ta damu mutane a Najeriya na maganar yawan yajiya jan ayyuka amma dai abinda muka sani ciki inda gaskiya uka bai kamata ta huda shi ba. Assalamu alaikum Malam Nazif, wani faro da kai?
To Haji Usman.
Ka ji yanda tattauna ta kwararo. Me zaka ce mana amma da farko me ya kawo ku tukun
na? To da farko akwai wannan sashe na musayar al'adu ta gwamnatin Amurka wacce ta ba mu wannan dama kasancewar mu dinnan yan jarida wajen mu takwas daga gidajen radio daban-daban mu zo mu gane wa idanunmu abinda ɗalibanmu na Najeriya suke ciki waɗanda gwamnatin Amurka ta ɗauki nauyinsu wajen karatu. To wannan dama ta zo kan gaba saboda suna ganin idan ba mu zo mun gane wa idanunmu ba shirin su ma da muke ba za mu san yadda za mu kama al'amarin shirin har ya samu wani kan gado ba. To zuwan mu nan sai ba da wannan damar mu zo mu gani mu ga halin da ɗaliban mu suke ciki mu sadu da su idan halin haka ya samu mu ga irin yanayin karatunsu mu ga kuma ci gaban da suke samu wadda zai taimaka mana wajen gudanar da shirye-shiryenmu. Wannan shine dalilin da ya kawo mu.
To alhamdulillah sai mu ce to Allah ya bada sa'a. Kila sai bayan kun koma tukunna sai muna damarin juma'a muna magana akan al'adu zamantakewa da makamantansu. Sai bayan kun gama kwasar abin da kuka nada in kuka koma gida sai mu kira ku waje aka ne kuka gani. To amma mu koma kan maganar yajin aiki da muke yi. Kowannen ku yana iya tofa albarkacin bakin sa a wannan. Yajin aiki ya zama ruwan dare ko kuma ya kamari tsakanin Najeriya Niger wasu su ce gwamnati ce da laifi wasu ce a ma'aikata kwadayi a sun cika kuka kaza kowa da abin da yake fada. Shin a matsayinka na dan jarida ya kuke kallon ku kuma wannan abubuwa?
To in a matsayina na dan jarida ne sai in ce akwai abin da zan saka yi. Amma idan a matsayina ne na dan Najeriya wanda ke da ƴancin faɗin abin bakin sa
to shi na fuso.
Yawa to wannan sai in ya cewa wannan babu wani al'amari da ya shafi shi ma'aikaci. Wannan damuwa gaba ɗaya ne ta tare ta ta'allaka akan gwamnati. Saboda bamu da gwamnatin da take da tsari ko take gudanar da abubuwanta da tsari. Wannan shine abin da ya fara haifarwa saboda duk gwamnatin da ta san inda ta fito da inda za ta to gwamnati ce wacce take daukan al'amarin yan kasanta ya zama shine mafi muhimmanci al'amarin rayuwarta ita kanta. To idan akwai wannan ina ganin ma'aikaci ba zai yi kuka ba. Misali da zan baka anan shine koda a Najeriya zaka samu kuna aiki iri ɗaya da mutum shi yana Abuja kai kana Bauchi misali amma albashin ku daban-daban kuma matakin ku ɗaya ne. Misali kuna mataki na 12 ko 13 to amma akwai bambancin wajen kusan 80,000 ko 100,000 tsakaninka da wanda yake Abuja. Suna cewa saboda wai al'amarin rayuwa ce wannan a wajen zaman shi akwai tsada kaza a gashi da sauransu.
To wannan sai Allah ya kashe ya baka.
A'a babu. To ina ganin idan gwamnati za ta yi abin da ya dace cewar kowa a bashi abin da ya kamata idan lokaci yayi, to ina ganin ba za a samu matsala ba. So a takaice dai gwamnati ko da take irin wannan gwamnati ce wacce gaskiya bata san inda ta fito balle inda za ta.
To kafin mu koma mu sami Junaid bari mu je Safina gaki ga irwanin kusa da
wasu Adiya Ibrahim. Kaman daga masu sauraron mu da yawa zaki ji suna maganar kamar ai saboda ƴaƴansu ba Najeriya suke karatu ba manyan gwamnatin shi yasa ake samun wa'annan matsalolin. Akwai abin da zaki iya ƙara cewa?
Eh to a gaskiya Safina sai in ce da alamun gaskiya a wannan. Tunda idan a ce ɗanka yana karatu a irin wannan makarantun an yi shekara guda kana kallon ɗanka a cikin gida. Dole ne zaka yi wani abu. Amma in kika duba kika gani da yawa ƴaƴan ana yajin aiki akwai waɗanda aka nuno hotunan su sun zo bikin ƴaƴan su sun gama makaranta to kinga kenan ya dawo kan talaka ne yake wahala in kana da hali dama akwai waɗanda ma sun fara zuwa ƙasashe ƙananan ƙasashen Afrika wanda idan aka ce abun kunya ne a ce yanzu a Najeriya har zaka tafi wani ƙasa ka je karatu akwai waɗanda za su dan tattara abubuwan su sai da su je a Ghana su je wasu ƙasashe dan su yi shekara biyu na kusa su yi shekara biyu uku su gama su dawo idan suka dawo akwai waɗanda zaki ga suna makarantan a lokacin da suka tafi tare suke karatun za su je su gama karatun su dawo su same su suna nan to dole ne a ce a fidda san zuciya a dubi talaka dan in kana ganin kana da halin ka tura ɗanka waje karatu
wani ba shi mafi yawanci ma ba su da shi
kuma idan kika duba Safina ƴaƴan talakawan nan suna da ilimi a basu wannan dama
suna da ƙwanye
suna da ilimin a basu wannan dama masu kuɗin nawa ne suke tura ƴaƴan su je kuma su dawo ba su yi karatun ba a bawa malamai dama da kuma likitoci abin tausayi ne abinda zaka iya zubda hawaye ne idan ka je ka ga asibiti za a ce wai babu likita saboda ana yajin aiki wani zai rasa ransa saboda yajin aiki duk dai abin ga talaka yake karewa saboda haka ya kamata gwamnati ta dubi talaka da idan rahama
haka
a dawo a zauna
to bari mu dawo mu zauna mu kalli shi kuma Malam Junaid maganan yajin aiki da muke yi tunda sun yi magana gwamnati da mutanen su kuma gari kamar ma'aikata din kenan su kuma kai dan gaya mana wani abu akan yadda kake kallon rayuwar ma'aikatan su kansu
wato abuna wanda
akwai kwange ka ban katse ba akwai kwangen aiki akwai huni tukura akwai me coji kala kala ga cin hanci da sauransu
yace su dai abinda suka sa gaba a DBS wasu ma ba zuwa aikin suke
yawa amma mutana karewa yana daya daga cikin wanda sai ce ba biya shi albashi ba
wato ka san duk wanda yake gaskiya lallurar duniya ko wace iri ce to don la sai matsala in ka ce abinda ba alheri ga dai ka ba ko kuma ya zan haramun ne wallahi zai mutu ta banza ne don haka mai yawanci aikin nan da ba a yi yadda ya kamata shine sai suka ya samu wannan problem din wato wannan matsala to abin da ni gani dama ga lalura ta magana yajin aiki na malaman makarantu da sauransu ya kamata gwamnati ta duba ta gani a yi musu abin da ya kamata a yi musu don in ka duba wasu wurare mutane yanzu wato kwakwalwar su ta riga ta bude saboda irin yanayin da ake na zamani yanzu suna ɗan jin labaruka wasu da babu sauraren ana jin wasu bayanuka wanda ya kamata su sani dangane da hakukansu to yanzu mutane sun dan waye don haka suka kama yajin aikin nan saboda su sun ce ga abin da ya kamata a basu ba kuɗin ne babu fa akwai kuɗin illa dai a basu ne kamar abin da aka cewa ne ana ta manyan suna kwashe kuɗi suna ta waje da sauransu akwai wannan maganar kuma ga wani abu guda wanda ya faru mahiyanci kamar da Nabisu ta yi magana
Sadiya
ta yi magana game da cewa suna ɗauke ɗayan suna kaiwa waje suna karatu suna dawowa mahiyanci sai ka tantala kawai lahiyar mai ɗame kuɗi wato ilimi ɗin
dama kawai
to an yi in wanda kuɗin da ba halal ba an samu su yi karatun Allah ya lalatar da abin ya kuma sun kasa yi sai ɗan talaka shi ku sai ya gane shi da wannan abin gane shi don haka haka ne abin so abin da nake so in gana ma cewa gaskiya yana da kyau gwamnatin Najeriya ta yi kokari ta bada wannan hakkuka na wayannan jama'at ba a ce lalle akwai ma'aikatan da ba su zuwa aiki akwai wanda ba su dan ina so in gaya maka a bangaren nake jihar Sokoto a kwanakin baya lokacin da aka yi tattauna da yan jarida dangane da sha'anin ma'aikata a gwamnatin da ke ci a yanzu aka samu a jihar Kebbi a kusa gare mu akwai wanda adda offer ta aiki ta mutum 200 da wani abu wanda ya kashe shi ja Allah lokaci yayi
to lokacin nan aljihun sa za su
to aljihun za su je shine kawai to irin wannan fasahar da an kai ta verification da akai wato bincike tun nan cewa sai zan an samu abu biyu na ɗaya dai akwai bankin da gwamnatin jihar Sokoto take amfani da shi ta sa gehe daban wannan kuɗin da aka fashi an kai an kasa sai zan an kasa masu kuɗin saboda me saboda an tantance baka ciki baka da shi eh haka zo ka an sana an yi verification ba mai aka ce yake da
bani ba Usman yanzu wannan mutum irin kunci kamata a yi mishi
wallahi kai shiga ba ko kule
sai amma kasa abin da wannan yace ya bi goma ya sakata nan gwamnatin jihar Sokoto text sai mai yace mai ba a kyauta mai ba wallahi sai da ya gwamnatin jihar da ya
yi karfin hali
ya yace ne wannan binciken da zai kai yi shi zai sa ba zai komo a gwamnati ba shi ya yadda
ya yadda
to dama shi ya dan kusantar
Allah na tare da mai gaskiya to kaga yanzu misali kaman yanzu wannan maganar da kake shi ne daga cikin kunci abin da ya kawo ku dama ku ga yanayin al'adu da sauransu to abin da nake son in ji shine bari in tambaye Nazib ku yan jarida ne kun shigo nan na tabbatar bayan nan za ku tafi wasu rare kila za ku gamu da wasu yan jaridar da sauransu yanayin da muke aiki a nan shine dole kawai ka faɗa abin da ya dace na gaskiya yawa kamar yanzu yanda muke magana bayan da za a wasu gidajen rediyon ka nemi minista ya kima magana ka zo ka ce ya kima ka magana saboda kana tunanin kila dan abin da zaka samu da sauransu na yanda halayyar mu take a wasu rare shin idan kuka koma gida menene za ku yi amfani da shi na damar wannan ganin al'adun ai al'ada ya hada da zamantakewar mutane na aiki da makamantansu me za ku yi don ku tabbatar da cewa kun ba da gudunmawar mutanen mu a gida
to insha Allah a matsayina na wanda yake kula da sashen shirye-shirye zan yi iya bakin kokari na in ba da shawarwari game da shugabanni na su kuma idan da hali su ba wa gwamnatin mu shawarwarin da suka kamata yadda za a ci da al'umma gaba ta bangaren zamantakewa al'adu tarihi da kuma sanin ya kamata misali akwai tsohon shugaban Amurka Harry Truman wasu shekaru can baya yake cewa idan al'umma tana tsoron gwamnati to babu gaskiya al'amari amma idan gwamnati tana tsoron al'umma to akwai adalci to ina ganin abin da ya kamata shine duk abin da za a yi gwamnati ta tana cewar idan ba ta yi adalci ba gobe kiyama za a tambaye ta duk wanda ke shugabanci za a tambaye
shi haka Usman ni malama Sadiya tambaye da zan mata me ta gani a Amurka ya burge ta
yawa
to a gaskiya ga bambanci da Najeriya
a gaskiya Safina abin da ya fi burge ni a Amurka shine yanda mutane suke muhimman mutunta aikin su duk inda ka je kaga wanda yake aiki zaka ganshi yana cikin farin ciki da walwala yana son abin yana son aiki
da wanke toilet
ko shara yake da farin ciki da walwala da annashuwa
suna cikin mutanen da yake zaka so ka gansu kan
yawa to wannan abin ya burge ni da a can namu a baya a kasar mu idan ka je wani wuri ji yake ma kaman ya kwada ma mari
eh kaman dole ka sashi aikin
dole kawai ka sashi aiki aikin dole ake yi to da mutanen mu su dauki ka zaba aikin da kake so
ba wanda aka
tirsa saka ba ka duba ka ga cewa kamar ni yanzu jarida tun ina karama na ji cewa ina son in yi aikin jarida na sai da nayi aure na saki
dawowa
na dawo na ce sai fa nayi aikin jarida nan sai na ji ni kawai a radio
gashi ya cillo ki Amurka
idan na ji sai da a radio har wani farin ciki nake ji da annashuwa
ai mutum muna daukar gungwani ne haka eh wai mu muna magana ashe za mu yi ta gaskiya to sai mu ce duk da yake dai ba a ji muryar ɗaya daga cikin bakin mu ba ne bisa amma sai mu ce muna mutu barka da zuwa ita ma tana nan tana kallon mu
ita ma tana so baka ga jikinta har
masu masu jikawa ina wai garin daɗi na nesa angulita ne kamar
sai samu aiki ne bai je
so Allah ya mai da ku gida lafiya sa a sabu ai sa a abin da aka samu
haka zuwa ne yanzu kan dole mu tattara ina mu a sai in ce a madadin dukkan su da kuma
Safinatu Sodangi
sai kuma Daniel Brown wanda shine ya ba da umarnin shirin da engineer mu ne Pascal Valerich sai wanda ya hada mu da ku a Facebook Live Ibrahim Jarmai Usman Ahmed Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa zama lafiya
Allah ne ga tana nan masu gaskiya na san dukkan sona in ka mata ya rakar kaushin rana kira ga mutane mu guje daga dukkan shirin